الله رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله
اللهم دعوكين سركي يا داود مدرس منا تفسيري عند منا تكين درسي كوزا متاشي kan aya ta 211 a suratul baqara Allah madaukakin sarki yace salmani isra'il na
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim salmani إسرائيل كم آتينا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زجين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
نعم الله مدوكين سركي يا عمر تباين سا وأن سكر دعوة الإيمان لتيوى سوشغات من الدين الدين مسلم تباكي أيا كدا su shiga cikin addinin musulunci baki daya
alawita shi ta sayan dane
ah
ne kawarun
su shiga Na'am. Allah madaukakin sarki ya umarci bayinsa da riko da addinin musulunci baki daya. Inda yace ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Ya ku masu da'awar imani ku shiga cikin addinin musulunci baki daya kada ku bi hanyoyin shaytan. To anan mai tafsiri yake cewa wa man azzama shay'an kharijan an shara'il islami faqad kafara duk wanda ya girmama wani abu da ya fita a barin shari'o'in musulunci to wannan ya kafirta ya bar addinin musulunci mana wanda ya imani da wata shari'ar ya girmama waɗansu al'amura na wata shari'ar ta wani addinin Yahudu ko Nasara ko mushrikai ko kuma halatta abinda ya haramta ko haramta abinda ya halatta cikin wata aqida ta daban da ba musulunci ba to wannan ya zama barin addinin musulunci dole ne imani da shari'ar baki ɗayanta da kuma kafircewa duk abin da yake ba ita ba babu mai shar'antawa sai Allah subhanahu wata'ala kuma babu mai halattawa da haramtawa kuma babu sai Allah kuma babu wanda ya cancanta da abauta masa da biyayya a cikin bauta wato bauta ba sai Allah saboda haka musulunci ya raba ainihin tsakanin musulmai da ainihin yarda ko aiki da waɗansu shari'u na wani addini kamar girmama wuraren bauta, coci-coci ko kabarbaran fada-fada ko kuma girmama waɗansu jagorori na kafirci saboda addininsu kawai, ko girmama dokoki waɗanda kafirai suka tsara su, suka ƙaryata kuma suka tinkari dokokin Allah madaukakin sarki, a ɗauke su cewa sun halatta a ambace su ko a yi aiki da su a matsayin dokoki, tare da cewa kuma sun saba wa dokokin Allah madaukakin sarki, tare da cewa sun halatta haram ko sun haramta halal ko sun bautar da mutane ga wani Allah, irin abinda Nasara suka zo wa mutane da shi a cikin kundaye na dokokinsu, a tsare-tsarensu da suka saba wa littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukan yarda da wannan ko kuma yarda da waɗansu al'adu na gargajiya waɗanda su ma suke cin karo da aƙidar musulunci, dan akwai su da yawa. Abinda za a gani a ce ai ƙabilar kaza su a gurinsu kaza dole ne, ko kuma bai halatta ba babu kyawu ainihin mutum ya yi kaza inda yana dangantuwa zuwa ga wannan ƙabila, kuma a ɗauke shi da muhimmanci kai ka ce Allah ne ta'ala ya saukar. Shehul Islam Ibn Taymiya yana cewa al'ummomi da yawa sun shiga addinin musulunci amma kuma suna tare da waɗansu al'adu na shirka waɗanda suka saba wa iyayensu da kakannin suka saba wa shari'a, wanda suka tarar da iyayensu da kakanninsu a kai, kuma shigarsu addinin musulunci sai bata hana su ainihin aikata waɗannan abubuwan ba, don girmama al'adar, girmama abinda suka tarar a gargajiyar ya fi girman musulunci, ma'ana magana kenan, to sai ya zama musuluncin nasu bai inganta ba, domin dole sai an tare gaba ɗaya, an tattare an rungumi addinin musulunci da abin duk da ya zo da shi, kuma an juya baya a barin dukkan wani hukunci wanda ba shi ba. Shin abin da mai tafsiri ke nufi da cewa wanda ya girmama wani abu wanda ya fice a barin shari'o'in musulunci ya zama wata shari'a ce, wani addini ne, kamar a ce Kirsimeti haka, sai mutum ya ɗauke shi cewa ai shi ma wani idi ne wanda ya kamata ainihin a girmama shi, ko da dai mutum shi ba Kiristan ba ne, amma dai yana ganin cewa girmama wannan ɗin ya kamata. To wannan duka barin addinin musulunci ne, haka duk abin da ya kama da wannan. Allah ka tsare mana imani. Allah ta'ala ya ce sal, ka yi tambaya, ayyuhal muslim, ya kai musulmi, ka tambayi bani Isra'il. Asalin banu Isra'il su ne Yahudawa, jikokin annabi Yaqub alaihi salam, wato zurriyarsa da tarassanta. Allah ya yi musu baiwa da ainihin addini da shari'a, kuma ya turo manzanni da yawa a cikinsu, ya saukar da littafai da yawa, har ma ya tabbatar musu da baiwar da ya musu, wa anni faddaltukum alal alamin, cewa na fifita ku akan talikan zamaninku. Ka tambaye su lita'alama ma asabahum, dan ka san abin da ya same su, lamma badalu ma anzalallahu alaihi, a lokacin da suka musanyi abin da Allah madaukakin sarki ya saukar musu cikin littafansa, da ya saukar musu At-Taura, Injila, Zabura. Wa zamu ahwa'ahum, suka girmama soyayyen zukatansu, abinda malamansu ko sarakunansu ko masanansu suka ƙago musu shi na bid'o'i a cikin addini, ko kuma shari'o'i da dokoki a cikin mulki da siyasa, waɗanda suka saɓawa karantarwar littattafan da Allah ta'ala ya saukar. To da suka yi wannan, suka bi waɗannan ainihin soye-soyen zukata, suka bar shari'ar Allah, menene ya same su? Abin da ya same su dai shi ne zilla, ƙasƙanci da ma fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya yi fushi da su, ya la'ance su, ya ɗebe albarka a cikin rayuwarsu, har ma ya saka al'umma ta ƙarshe, al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama, cewa ta dinga neman tsari daga makoma irin tasu ko matsayin irin nasu ghairil maghdubi alaihim waladdallin hadisi yazo cewa alyahudu maghduban alaihim wan nasara ballun yahudawa Allah ya fushi da su sannan nasara kuma batattu ne dan haka abinda ya same su dai shine zilla da kaskanci tare da ainihin wato fushin Allah har abada Allah ta'ala ce kam atainahum min ayatin bayyina kam atainahum min ayatin bayyina nawa ne muka saukan musu muka basu nawa ne muka basu muka saukan musu min ayatin bayyina daga ayoyi bayyanannu wato aya bayan aya ayar da take bayananniya mu'jiza wani abu da ke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana nan kuma wato shi mai iko ne mai cancantar bauta ne manzon da aka baiwa wannan mu'jiza lalle daga Allah yake Allah ta'ala yana tabbatar da gaskiyarsa da kuma hakikanin manzancin sa wato kafalkil bahar kamar yanda Allah ta'ala ya ni'imta su da tsaga ainihin teku ko kuma kogi suka tsira daga barazanar fir'auna wa inzalil manni wassalwa da saukan musu da manno da salwa wato a matsayin abinci na kyauta na baiwa da Allah ya musu a lokacin da suke a makuwa batan kai da suka yi sakamakon wani laifi da suka yi Allah ta'ala ya musu hukuma da wani fabaddaluha kufran amma sai suka musanya waɗannan ni'imomin ko kuma ayoyin da kafirci da butulci fakana jaza'uhum azaban shadidan to sai zama sakamakon su akan yin haka din shine azaba mai tsanani da za ta same su a lahira bayan zillar da ainihin ta fuskance su ko kuma suka fuskanta a duniya dalla alaihi wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'ahu fa inna allaha shadidul iqab abinda yake nuna cewa makomar ta su ita ce azaba mai tsanani shine fadin Allah ta'ala cewa duk wanda ya musanya ni'imar Allah ayman amadihi alaihi min al-ayat abinda Allah ya ni'imtar da shi na ayoyi sai ya canza ya musanya to wanda dai yayi wannan min badi ma ja'atu bayan wannan wayannan ayoyi na shari'a sun zo masa kufran domin kafirci da butulci inna la shadidul iqab to lalle Allah mai tsananin hukuma ne ubar duniya ta zilla da kaskanci da ainihin talauci da abubuwa marasa daɗi sannan uqubar lahira kuma ta azabar wuta azaba ta fushin Allah madaukaki mara iyaka wato wannan kashe ne Allah ta'ala ke wa wannan al'umma ta musulunci cewa kada ta bi taku irin na banu Isra'il Allah ya saukar musu da hukunce-hukunce an nuna musu mu'jizozi an nuna musu dalilai na gaskatar addinin Allah da kuma cewa shari'ar Allah gaskiya ce sun ni'imtu da ita har zuwa wani lokaci amma son zuciyarsu ko son zuciyar shugabanninsu shugabanni na mulki shugabanni na addini sai ya sa ainihin suka gurɓace suka gurɓata mabiya suka canza hukunce-hukuncen Allah suka halatta abinda bai halatta ba suka haramta abinda ya halatta to hakanan suka canza shari'a har suka sauka a barin tafarki madaidaici Allah ya la'ance su ya sallada wato waɗansu masu mulki daga maguzawa da makamantansu suka karkashe waɗansu su suka bautar da waɗansu suka rurrusa musu garuruwansu su kwace dukiyoyinsu wannan duka ya auku a kansu a lokuta daban-daban da ƙarshe Allah ya fushi da su ainihin ya tabbatar da wannan a kansu to in musulmai sun yi irin wannan zilla za ta same su kamar yadda ta same waɗancan al'umma ta banu Isra'il misali a wannan shine lokacin da al'umma musulmi suke rike da karantarwar addinin musulunci bisa alƙur'ani da sunna da fahimtar magabata soyayyen zuciya ba su shigo ba na bid'o'i da kuma siyasa ta zalunci ko kuma siyasa ta kafirci duk wannan ba su shigo ba wasal ummata zauna lafiya da ainihin ci gaba da fadadar daularta da kuma bunƙasar arzikinta da sai zaman lafiya mai dorewa amma daga lokacin da ani aka kirkiro bid'o'i da yawa aka ainihin shato dokoki da yawa waɗanda suka sabawa dokokin Allah musamman bayan zuwan turawa mulkin mallaka to sai aka raba kan jama'a aka ainihin wato janyo fitintinu waɗanda muke jin su kuma muke ganin su kuma muke dandana tasirin su a wannan lokaci muna fata Allah ta'ala ya maida mu zuwa ga riko da shari'ar sa a cikakken riko ko da yake Allah madaukakin sarki yana hukunci ne ga bayinsa kowa gurgurdan ikonsa gurgurdan niyyarsa wajibi ne kowane mutum ya tabbatar da cewa yayi riko da wannan addini matakar iyawarsa abinda bai da iko ya zama iko bai hannunsa to lalle ne ya zama yana da niyya kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da jihadi man lam yagzu wa lam yuhaddith nafsahu bi ghazwin mata ala shubati min nifaq idan misali damar jihadi ta kasance to wanda bai yi jihadi ba kuma bai yi niyyar jihadin ba to wannan zai mutu da nau'i ko kuma wani reshe na ainihin wato nifaka Allah ka ainihin sare mana imani Allah ta'ala ya ce zuyina lillazina kafaru hayatud dunya an kawatawa waɗanda suka kafirta rayuwar duniya ay husnat fi ayunihim an jarabe su an kawata ta an kyautata ta idanuwansu wa ushribat mahabbatuha fi qulubihim wato an gauraya san rayuwar duniya a cikin zukatansu da rayuwar duniya bitamwi da wato jan hankali da batar da hankali da tunani tamihi shine a rikita mutum a dauke tunaninsa da hankalinsa wato duniya ta dauke musu a hankali fa habbuha sun sota yalekelen da suke gani a cikin ta ya dauke musu hankali wayasharuna min allazina amanu kuma suna isgilanci ga waɗanda suka yi imani in sun ga mu'minai talakawa to sai suka yi musu ba'a suna musu shakiyanci suna isgilanci lifaqarihim saboda talaucin waɗannan talakawa mu'minai alal misali ka bilalin wa suhaib kamar bilal da suhaib akwai da yawa daga cikin sahabbai waɗanda suke talakawa ne ba su da dukiya to kafirai suka zama suna musu isgili suna musu ba'a suna ainihin wato raina al'amarinsu yastahzi'una bihim suna musu isgilanci wa yata'aluna alaihim bil mal suna nuna musu girman kai da dukiyar da suke da ita to amma Allah ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyam amma waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi imani ba sa shirka waɗanda su ne waɗannan talakawa mu'mina irinsu Bilal ɗin irinsu Suhaib ɗin da makamantansu kuma waɗancan a matsayin misali ne a karan farko amma dai wannan abu ne da ke tafiya a tsawon rayuwar duniya har yau har gobe har zuwa ƙarshen al'amari na wannan duniya haka kafirai suke fitinuwa da duniya haka ma waɗanda suke koyi da kafiran suke fitinuwa da duniya suna ɗaukaka kansu suna ɗaukar cewa mai abin duniya shine mai babban matsayi a duniya shine babban mutum abin duniya shine muhimmin abu fiye da komai har imani ma bai da matsayi ainihin irin na dukiya a gurinsu saboda haka wanda ya mallaki dukiya shine babban mutum wannan ainihin wato tunanin waɗanda ba su da imani kenan Allah ta'ala ya ce amma waɗanda suka yi imani suka ji tsoron Allah fawqahum yawmal qiyamah suna sama da su ranar kiyama domin waɗanda suka kafirta duniyar ta ruɗe su ɗauke musu hankali to ni'imar su da jin daɗinsu ɗan kaɗan ɗin ma bakin rayuwar duniyar ne kaɗai ulmata duniya qalil Allah ta'ala ya ce kace jin dadin duniya da moronta da amfanin ta abu ne dan kadan saboda haka su talakawan nan mu'minai suka yi hakuri da yanayin da suka rayu a ciki na talauci suka yi riko da imani to Allah zai musu babban arziki na shiga gidan aljanna a ranar tashin kiyama a lokacin da su kuma kafirai Allah ya riga ya kwace duniyar daga lokacin da kowansu zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana cewa ikulu ibn adam mali mali adam yana ta cewa dukiyata dukiyata yana cin kaho da ita yace halaka min malika illa ma akalta fa afnaita to kana da wani abu ne a dukiyar taka in ba abin da kace ka kara da shi ba aw labista fa ablait ko ka sanya a matsayin tufa ka tsofar da wannan tufa aw tasaddaqta fa amdait ko kuma an kana da imani kai sadaka da shi da wani abu abinda kai sadaka da shi anan ka ajiye shi a makomarka to wannan shine iyakar abinda kake da shi a dukiyarka amma abinda ke wato kuma bayan wannan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fazahibun wa tariq linnas abinda dukke kuma bayan wannan abinda kace da abinda ka tafata ma'ana duka amfana da shi a yan kwanakin da kake da su a rayuwar duniya to wannan kam ya tafi abinda kai sadaka da shi to wannan zaka tadda lahiyar tadda ladan sa a lahira in kai mu'mini ne to amma banda waɗannan to kai mai tafiya ne ka bar wa mutane shi kaga ashe bai cancanta a shagalta da shi ba su kafirai da dama asali babu imani ballantana a samu ibada ballantana ma a samu wata sadaka da za su tarar a lahira kenan gaba ɗaya abinda suka ci kawai suka mora a iya yan kwanakinsu na duniya shine kawai rabonsu a cikin dukiyar in sun mutu to shikenan sai su tafi su barwa mutane wannan duniya a dukiyar sannan kuma Allah ta'ala ya kama su da azaba da ayi alkawartawa kafirai baki daya inna allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya wanda suka kafirta daga yahudu da nasara da mushrikai wanda duk ya hada kafirai baki daya Allah ya ce gaba ɗayan su autar jahannama su da talakawan su da masu dukiyar su da ainihin masu mulki da ainihin talakawa mabiya kowa da kowa ba bambanci tsakanin mai dukiya wanda ya samu duniya da wanda bai same ta ba duk wanda ya kafirta ko wani irin nau'in kafirci ne to in ya mutu a haka to wannan Allah ta'ala ya ce makomarsa ita ce wutar jahannama kuma zai dawama a cikin ta har abada kuma waɗannan su ne masharrantan bayi Allahu yarzuqu man yasha'u min ghairi hisab kuma Allah yana arzukta wanda ya so ba tare da ƙididdiga ba wanda ya haƙuri ya yi riko da imaninsa to Allah zai arzukta shi a duniya in ya so gurgudan abin da ya nufa kuma zai masa arziki mara iyaka a lahira kuma wanda ya mallaki dukiya a duniya kuma ya yi aiki da ita Allah ta'ala zai maye masa da fiye da abin da ya bayar amma faktum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin da abin da kuka bayar ko menene na dukiya na alkhairi na dukiya to Allah zai maye muku da shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada wa Bilal yace Bilal anfiq wa la takhaf min zil arshi iqlala ya kai Bilal ka ciyar da dukiya kada ka ji tsoron karancin dukiya daga wajen al'arshi ana wato su mu'minai su kafirai cin kaho da duniya da tattara ta da gadara da ita yasa suna tara ta sun ki imani ballantana ma su yi abin da Allah yake so da ita su kuma mu'minai talakawa sun imani da Allah daga dan abin da Allah ya ba su ma suna bayarwa ko da yawa ko kaɗan gurgudan da Allah ya ba su dan me dan imani da cewa bayarwar ba za ta hana samun arziki ba Allah yana arzukta wanda ya so ba tare da lissafi ba kuma ba kafircin nasu ne yasa aka ba su ba kawai ibtila'i ne da nufi na Allah rayuwa ce ta jarrabawa dan haka ko mutum ya zama mumini ko ba mumini ba Allah ya so sai masa arziki dan Allah ya bada arziki mai yawa ma ga waɗanda dayawa cikin mu'minai sun samu arziki kuma suna samu kenan bai kamata ba mallakar dukiya kawai ya zama ma'auni na daukakar dan adam ba yawa saboda haka Allah ta'ala ya zargi kafirai da wannan kuma zargin zai shafi raunanan musulmai waɗanda suka dauki dukiya cewa ita ce komai ita ce dukkanin daukaka dan haka ba su damuwa da gyara aqidansu ba sa damuwa da gyara ibadarsu ba sa damuwa da ainihin tattalin dukiyar ta hanyar da Allah yake so ko kuma tafi da ita ainihin wato fatar da ita ko aiki da ita a hanyoyin da Allah ta'ala yake so saboda wannan kuduri to wannan tunani ne wanda ya sabawa ainihin aqidar musulunci da karantarwarsa masu imani waɗanda suka yi haƙuri ko da dukiya ko babu suka bi Allah to wannan sune bayi madaukaka a gurin Allah inna akramakum indallahi atqakum mai daraja mai matsayi mai martaba a cikin ku a gurin Allah to sune masu takawa wanda wanda yake da takawa shine mai daraja a gurin Allah mai imani mai takawa ba mai dukiya ba mai dukiya Allah ya bashi imani ya bashi takawa to zaga dukiyar ta zama masa alkhairi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal malu salih lirajul salih ma dalla da dukiya ta gari ga mutumin kirki to kaga wannan nurun ne ala nur haske ne akan haske alkhairi akan alkhairi amma wanda ya zama ya kafirce wa Allah ya bijiri to abin da ya samu a duniya ba komai bane shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar da wannan zuyina lillazina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna min allazina amanu wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah dan haka Allah ta'ala aini ya ja hankalin mu mutafi zuwa ga tabbatar da sifa ta takawa ba ainin neman daukaka da abin duniya ba hasali ma duk abin da Allah ya fuwace mana shi a duniya to mu yi kokarin ganin mun bi da shi ta farke na musulunci Allah ya datar da mu na'am sanna Allah ya
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يرزق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
Allah mabudin sarki ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane a da can farkon al'amari na rayuwar bil adama rayuwar mutane sun kasance al'umma ɗaya muttafiqina ala al-haqq miladun adam suna kansu yana haɗe tafarkin su ɗaya suna riko da addinin gaskiya tun daga lokacin adam alaihi salam daga sanda Allah ta'ala ya sauko da Adam daga sama daga aljanna da mutane addini ɗaya suke rike da shi na tauhidi la ilaha illallah wannan shine abin da ya faru Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ya rawaito daga Ibn Abbas cewa ƙarni goma da suka gabata tun daga lokacin Adam zuwa ƙarni goma duka akan tauhidi suke ba a fara shirka summa ikhtalafu sannan sai mutane suka saba aka samu sabani ya na amana ba abu wasu suka ci gaba da riko da imani tafarki na imani wa kafara ba abu wasu kuma suka kafirci aka tsoro da bautar shedan a bautar gumaka ta hanyar girmama waɗansu bayin Allah salihai kafin aiko annabi Nuhu alaihi salam sai Allah ta'ala ya aiko annabi Nuhu alaihi salam a matsayin manzo na farko da yazo domin yakar shirka yakar kafirci a bayan kasa to shine Allah ya ce fa ba sallahu nabiyyin sakamakon sabani da aka samu wasu suka yi riko da imani wasu suka kafirce sai Allah ta'ala ya turo annabawa ilaihim zuwa ga mutane mubashirina suna bishara suna albishir suna bada labari mai faranta zuciya cewa akwai gidan aljanna wato man amana bil janna wanda yayi imani ko ya ci gaba da riko da imani asalin imanin da Adam alaihi salam ya sauko da shi wannan karnukan duka su kudana a kansa to wanda ya ci gaba da riko da wannan yana da sakamako na gidan aljanna manzanni suka yi ta wannan bayani wa munzirina kuma suna gargadi ga waɗanda suka fantare suka saki hanya cewa kafirce shedan yayi galaba a kansu cewa koma bautar gumaka bautar shedan bautar abubuwa daban-daban Allah ta'ala ya aiko manzanni don su yi bishara da gargadi a kan haka wa anzala ma'ahum alkitab kuma Allah ya sauko da littafai tare da su manzannin ba sakon baka kaɗai suka zo da shi ba a sun zo da littafai ainihin wato bima'anar kutub alkitab bima'anar kutub wato littafai wa aljinsiya aljini ta bayanin jinsi ce wato ba littafi da ake nufin jinsin littafai wa annan aqidata fi jami'il kutubi wahida kuma cewa aqida a dukkanin littafan Allah aqida ɗaya ce la ilaha illallah Allah ta'ala ke hakaito mana abin da ya gudana na muhawara tsakanin mansanni da ainihin al'ummominsu kowannen su cewa yake anabudullaha shi wa'atihum ku yi bauta wa Allah shi kadai kuma ku min biyayya kenan la ilaha illallah yawa a bauta wa Allah shi kadai a kore dukkanin abin tarayya da aka ainihin hada da shi sannan a yi imani da manzon duk lokaci da Allah ta'ala ya aiko bilhaq wa'annan littafan suna kunshe da gaskiya an saukar da su da gaskiya duk wani littafi da ya sauko daga Allah to duk abin da ke cikinsa gaskiya ne wal muradu bil haqq kuna al hikam wal fawaid wal masalih e gaskiyar da ake nufi cewa waɗannan da littafai da manzanni suka zo da su suna kunshe da ita su ne ita ce hikimomin da ke ciki ko kuma hukunce-hukuncen da ke ciki wal fawaid da fa'idodi wal masalih da kuma maslahohi ababen da za su gyara rayuwar mutane jawo kowane irin alkhairi da zai kawata ya gyara rayuwar mutane ya kawar da kowane sharri da zai bata rayuwar mutane liya kuma bainan nas domin Allah ya hukunce da abin da ya saukar a wa'annan da tafai tsakanin mutane almukhtalifin wa'anda wato su kai sabani dan Allah ta'ala ya raba gaddama a tsakanin su wa'anda suke bautar gumaka ko kuma su abubuwa ko ma bayan Allah ko kin sarki suna fakewa da cewa suna tawassuli ne da waɗannan abubuwan da tafan Allah sun bayyana cewa Allah madaukakin sarki bai yarda da wannan ba Allah ta'ala bai yarda a sanya wasa tsakaninsa da bayinsa ba Allah ta'ala sai yanke hukunci a tsakanin mutane cikin sabanin da suke yi sawa'un aqidar ko ma a hukunce-hukunce yarji'u ila al-haqqi domin su dawo zuwa ga addinin gaskiya na tauhidi sannan wa yatruku al-khilafa bainahum su daina sabani a tsakaninsu ya zamanto kowa ya zo ya yarda da abin da Allah ta'ala ya saukar to sai a yi tafiya bai daya fi makhtalafu fihi tun abin suka yi sabani a kansa ana dai hikima da fa'ida da kuma dalili yasa aka saukar da waɗannan littafai tare da manzanni shine dawo da mutane akan hanya wato zuwa ga bin hanya madaidaiciya wato riko da tauhidi da kuma musulunci da kuma kawar da sabanin da ke a tsakaninsu a maida su zuwa ga asali wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu kuma ai babu waɗanda suka yi sabani a game da littafan na Allah sai waɗanda aka sanar da su ilmin littafin wato bayan da aka saukar da littafin ma kuma aka yi kokarin mayar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici din to da aka taba tafiya nan din ma dai mutane sun yi sabani wasu suka yi riko da asalin gaskiyar fa amana ba'dhum bi suka yi imani da shi wa kafara ba'dhum wasu kuma suka kafirce da abin da Allah ya saukar min ba'di ma ja'a al-hamdu bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu kan cewa waɗannan littattafan daga Allah suke kuma manzannin da suka zo daga Allah suke mu'jizo sai da manzannin ke tafi da su na tabbatar da cewa su manzannin Allah ne Allah ya koyi bayan su ya gaskatar da su ya tabbatar da su hukunce hukunce da shiryarwa da ke cikin littattafan na tabbatarwa cewa tsari ne na Allah ta'ala gani mai gaskiya mai shari'a to amma sai suka bi soyayyen zukatansu ne wasu suka san kangare suka fandari bagiyan bainar wato saboda zalunci da nan ta'addanci a tsakaninsu su a junansu din sai zamanto saboda waɗansu suna son su danne waɗansu su rinjaye waɗansu su fi ƙarfin waɗansu to in an tafi bai ɗaya wannan ba zai samu ba shi addinin Allah har ko da yaushe daidaita mutane suke yi a inuwar addinin Allah cewa duka bayin Allah ne kuma ubangiji ɗaya suke bautawa manufarsu ɗaya ita ce tabbatar da gaskiya da adalci a ban ƙasa da kuma tabbatar da ƴan'uwantaka to wanda suke son zalunci da danne sauran jama'a da yin abin da suka ga dama a ban ƙasa da ainihin wato jabbaranci wannan ba zai yi musu ba saboda haka sai sukan ainihin mandare su kan gari أحد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق يزل وسأل الله تعالى شريا الدار وأن سخي إيمان يزوى أن تفركي نقص كيات كنسا عن الدار أن وأن نموت عن سخي معنى ذي وأن سخي إيمان إيمان صحيح الله تعالى سيتبت الدسو يدي دي تاسو سخي ركو دا قص كيات دعني مفنسا معنى وأن دي زمان san rai a cikin zuciyarsa da san ainihin dagawa wani yana zama sababi a tabar da shi ainihin a gyare cikin bata wanda kuma ya nufi Allah imani shi ne a gabansa da tsoron Allah da taqwa da neman yardar Allah da neman lahira to sai Allah ta'ala ainihin ya daidaita shi ya tabbatar da shi akan tafarki madaidaici wallazina hadadu zadahum hudan wa atahum taqwa wa'inda suka shiriya suke kan tafarki madaidaici to Allah zai ƙara musu shiriya ya tabbatar da su kenan kuma Allah zai saka musu taqwa a cikin zukatansu wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya so ya zuwa ga tafarki madaidaici wanda Allah ya so shi da sa'ada arziki na lahira to sai ya sa ya danne kuma ya dankwaje dukan wani sa ransa ya ta kowane gefe sai ya haƙuri ya zama bin Allah ɗin shi ne manufarsa ba wani abu ba ba ya san biyan buƙatar ƙashin kansa ba ya san nuna ɗaukaka a kan waninsa to dalilin wannan sai ya yi haƙuri ya bi tafarkin Allah amma wanda ya zama saɓanin haka an nufe shi da wani abu saɓanin sa'ada to sai bin sa ransa buƙatar gangar jikinsa ainihin abin da yake so na ainihin riyasa son ɗaukaka a ban ƙasa to sai ya jaro ya saki gaskiya sai ta tafiya ainihin a kan son zuciya shi yasa har yau kuma har illa masha Allah wato san rai shi ke jagorantar masu shi zuwa gabarin gaskiya a kodayaushe Aliyu radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardahu yana cewa wato ittiba'ul hawa yasuddu 'anil haqq bin son zuciya to yana kange mutum a barin gaskiya ko da ga ta a bayyane amma mai son zuciya in ya hango cewa riko da gaskiyar zai hana shi buƙatar sa ko tabbatar buƙatarsa da san ransa to ba zai bi gaskiyar ba sai ya haƙiƙice sai ya dage wajen kare tafarki na bata to wannan sai zama dalili na ta'ad da shi har Allah ta'ala ya fushi da shi kare shi a cikin bata Allah ta'ala ya shirya da wato kenan wannan aya tana tabbatar mana da cewa sani kadai a karanta ko a yi karatu a samu sani kadai to ba zai zama dalili na shari'ar baki daya ba sai waɗanda suka samu sanin sun yi kokari sun kyautata zakatunsu sun ji tsoron Allah sun zabe yardarsa sun nemi ainihin alkhairin da ke gurinsa da aiki da wannan sanin da bin tafarki na gaskiya da kauracewa ainihin son zuciya to wannan shi zai sa a dore a tabbata akan aiki da sanin sanin mai amfani har a kai ga cimma gaci kuma har Allah ta'ala ya buɗa wa masu irin wannan kyakkyawan niyya kyakkyawan mataki su fahimci su samu ƙarin fahimtar gaskiya da riko da ita amma wanda ya mayar da saninsa wani abin hawa na tafiya zuwa ga neman wata biyan buƙata ta duniya dukiya ce ɗaukaka ce a'a musguna waɗansu mutane ne haɗakar ire-iren waɗannan abubuwan ne to sanin sai ya zama hujja a kansa kamar sanin ahlul kitabi banu isra'ila ɗin kenan waɗanda aka ba su ayoyi bayyanannu amma aka yi fatani da su a ta kai ga Allah ya fushi da su kamar kuma abin da ya fankarar da dayawa daga cikin al'ummomi tun daga lokacin da aka fara aiko manzanni ana saukar da ainihin littattafai idan haka mai bakin ƙoƙarin wajen ganin cewa har ko da yaushe duk abin da za mu yi mun nufi Allah subhanahu wa ta'ala mun nemi yardarsa kuma mun kaucewa fushinsa daga abin da muka sani to sai Allah ta'ala ya ƙara mana sani da kuma shari'a kuma ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici kuma ya kautar da mu daga tafarkin ainihin matattu waɗanda aka tafar da su Allah ya dace da mu.
أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة كنا زتوني kun mu'minai ko musulmai kuna zato ne a tadkhulul jannata ku shiga aljanna wato kuna zato ne cewa za ku shiga aljanna haka cikin sauki wala ma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum amma kwatankwacin jarrabawa irin wacce ta samu waɗanda suka shuɗe gabaninku ba ta same ku ba kun yi wannan zato ya za a yi irin wannan zato shin kun yi zato ne ku samu shiga aljanna daga da'awar imani da kuka yi alhali ire-iren jarrabawa wato da Allah ta'ala ya yi wa waɗanda suka gabace ku bai same ku ba minal mu'minin daga mu'minin minal mihani na jarrabo ai Allah ya jarrabi da yawa daga cikin al'ummomi da suka yi imani a waɗansu ainihin zamuna kafin wanda ya ce a hasiban nasu an yi taraku an yi gudu a manna a kula ya fitan waɗanda suka yi imani sun yi zaton wato a bar su haka nan ba a jarrabe su ba saboda kawai sun ce mun yi imani ba a jarrabe su ba kada ku yi wannan zato kada ku yi tsammanin za ku samu shiga aljanna kawai don kun yi da'awar imani kun shiga addinin musulunci alhali wato irin abin da ya samu magabata wanda suka gabace ku a tafarkin imani bai same ku ba fa tasbiru kama sabaru sai abin ya same ku sun jarraba ta same ku kun yi hakuri kamar yadda suka yi hakuri ai ma kana yin bage darkum an tasbiru hasal hisba bai kamata ba ku yi irin wannan zato sanin cewa to mu kam tun da al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam muna da wata alfarma ta musamman Allah ya yi mana wata baiwa mu ba sai an jarrabe mu ba hukumu ba sai mun matsawa kanmu da riko da takalif na shari'a ba farala tace to da kaza duka ya ishe mu a karfi zata mun kada ku yi tsammani shigar addini shigar ku addini addinin musulunci kawai ta wadatar da ku ba tare da an jarrabe ku ba jarrabobi ainihin ta fuskoki daban-daban akwai jarrabawa ta fuskar takalif al-shar'iyya nawaye-nawayen shari'a abin da zaka yi da gangar jikinka wanda zaka yi da dukiyarka da abin da ya kama da wannan ko kuma jarrabobi na ibtila'i cikin lafiyar mutum cikin dukiyarsa misali ko ma jarrabawa daga makiya adabul islam adabullah makiya Allah irin abin da za su dinga kunno shi su dinga auno al'umma da shi da cutarwa wani masitumu me yasa kuke wannan zato abin da dai ake nufi kada ku taba zatan hakan zai yi kawai da kun shiga addini ya zama ba a jarrabe ku ba kan yanda aka jarrabe wanda suka riga ku dole sai an jarrabe ku kuma kuma bayi ne kamar su bayin Allah ne kamar yadda suke bayin Allah ne saboda haka sunna da aka bi da su ta jarrabawa sai an bi da ku ita wannan sunna wal gharad min hadha at-tawbih tajyi'uhum ala sab wato abin da ake nufi da wannan wato fada da aka yi musu ko cewa dan me suka yi wannan zato to a karfafa gwiwar al'ummar musulmi a kan hakuri wa assalamu alaikum kwadaitar da su akai dole ne ayi hakuri a cikin biyayya ayi hakuri a barin saba wa Allah ayi hakuri akan jarrabobi na musibo daban-daban duka suna daga abinda ainihin wato ke tabbatar da musulunci da imanin ainihin musulmi kuma mu'mini Allah ta'ala ya ce masalhumul ba'sa wad darra ne wato tsananin wahalar rayuwa wato ya taba su wato jumla ce musta'nafa ta bayyana ma kabla kamar cewa akai to wani irin abu ne ya same su su an taro mu'min menene waɗanne wahalhalun ne jarrabobin ne suka same su muna son bayani muna son ƙarin bayani Allah ta'ala ya bayyana ya ce masalhumul ba'sa wad darra ne tsananin talauci a cikin rayuwa ya same su wadarra da kuma wahalar jinyace-jinyace an jarrabe su da rashin lafiya cututtuka wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah kuma an girgiza su wa zulzilu bi anwa'il bala an girgiza su an kada su da nau'ukan jarrabobi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu babban rabo na irin wannan jarrabawa haka nan waɗanda suka bi su da kyautatawa kowa gurgurdan matsayinsa da lokacinsa ya fuskanci wannan musa abin da ya faru na tsangama da kuntatawa da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin sahabbansa tun daga lokacin da Allah ya umarce shi da bayyana kira zuwa ga addinin nan har suka yi ta kai ga su yi hijira zuwa Habasha su je su sake komawa aka zo aka yi babbar hijira zuwa Madina aka shar'anta jihadi abubuwa da yawa suka kasance tare da wannan kuma ga takalif ɗawainiyoyi da yawa na aikin musamman a lokacin da jihadi aka shar'anta jihadi an yi wato sun gamu da jarrabawa mai yawa misalin abinda ya faru a ghazwatul ahzab yakin ahzab mutum 10,000 ko 12,000 da 700 suka tunkari Madina a yanda garin Madina yake a wancan lokaci suna son su tumbuke aninsu yi kasa-kasa da addinin musulunci su kawo ƙarshensu ya haɗin kai tsakanin Yahudawa da mushrikai da kuma munafikai aka yi wannan yunƙurin hankali ya tashi matuƙa izda'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi sunna hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida an sha tashin hankali ba dan kadan ba har sallah ka duba akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu damar yin sallah ba da jama'arsa ba ai azhar da la'asar ba har sai bayan magariba aka yi waɗannan salloli saboda babu dama a tsaya kafiran suna ta kokarin binne ganuwa su shigo ana kokarin tarewa har sai da Allah ta'ala ya ga ainihin gaskatar haƙurinsu da jurewarsu Allah ta'ala ya kawo musu dauki wa radda Allahu allazina kafaru bi ghaizihim amina da khaira fa kafallahu lumma itala kana la qawiyyan azira Allah ta'ala ya ko da iska da sanyi da razanar war mala'iku abinda ya batattaki rundunar kafir suka juya baya to an samu ire-iren wannan shekara ta tara jihadi mafi girma na karshe da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa Tabuka mutum sama da 30,000 suka tafi kuma babu yawan abinci guzuri babu hatta ruwan sha wahalhalu da yawa kuma ga tafiya mai nisa tafiyar misali a kilomita ta fi kilomita 600 wanda mutane ko mafi yawa a ƙasa suke to kaga wannan jaraba su kuma duka sahabbai shi wannan abubuwa da yawa sun sadaukar da dukiya to haka al'ummomin da suka shude suka yi haka Allah ya tabbatar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'mini Allah ya ce to wa'ansa al'ummomin an girgiza su an tsoratar da su sarazana hatta ya qulur rasul har ta kai ga har sai ta kai ga cewa manzan da Allah ya aiko shi shi da kansa ya faɗa wannan zina amanu ma'ahu da suka imani tare da shi istibla'an lin nasri da saboda suna ganin nasarar ta yi sanda ta yi nawa ne ta nahi shiddati alaihi saboda tsananin ya kai tsanani a kansu wahala ta kai wahala musgunawa daga bangaren kafirai masallan ba abin yayi yawa asana cewa mata nasrullah yaushe ne taimakon Allah zai zo Allah zai wa'idna wanda muka ainin akamar alƙawarin sa fa ujibu min ibadillah to shine akan ba su amsa daga wajen Allah dokin sarki ala ku saurara ku ji inna nasrullahi qareeb lalle taimakon Allah kusa yake itiyanu zuwan sa to haka abin ya faru kowace al'umma haka Allah ya jarraba su Allah ya dunkule mana bayani game da misali manzon farko Annabi Nuhu alaihi salam yawala ka arsna arsalna Nuhu ila qaumi fala bi safihi alfa sanatin illa 50 am fa akhazahum tufan wa hum zalimun kaga shekara 250 shekaru irin nan wannan zaman ai kaga ko shakka babu al'ummar da ake ta kiranta ta tsawon wannan zamani to wanda yake kiranta da waɗanda suke goyon bayan sa sun shafa ma ko ba haka ba to amma kuma shi Allah wato yana hakuri ya jinkirtar da abubuwa amma baya kyalewa in lokaci yayi to sai Allah ta'ala ya hukuncin sa ya dauka kuma ya tsayar da waɗanda ya yarda da su fasbiru kama sabab wai hakuri kamar da suka yi hakuri tasbiru sai ku yi nasara Allah ka ba mu ikon hakuri anin a cikin biyayyar ka
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
والمجتمع الإسلامي الأمة المسلمي كتا سام الأمة المسلمين قوة الأمة ما يتكى المؤمن دنيا تكى أقوي أقوياء وأقنياء أقوي ما سكرتي akwai masu wadata wato afa wa fuqara akwai masu rauni talakawa kuma talakawa ya ta jiddu afa ila musa'adati min qibali al-aqwiya masu raunin nan suna buƙatar tallafi da taimako daga bangaren masu ƙarfi wa yusumul islam ala tilka al-musa'adati at-tadwiyya wa musulunci yana fadaitar da masu ƙarfi da wadata din su yi taimako su yi tallafi na sa kai na nafila wato ziyadatan alal wajiba allati urifa qadruha qari kan tallafi na zakka da ya wajaba wanda an san yawan sa ka san ita zakka tana da mai gidarin ta yawan abin da za a bayar kuma an tantance nau'in dukiyar da za a tarwa zakkar kuma ga lokaci kayyadadde karshen shekara a dukkan dukiya mai karuwa ko kuma lokacin girbi a lokacin a dukiya ta noma amma musa'adatu bi tadawwi fala yuqayyidu hannas to amma taimako na ainihin nafila na tadawwi to nasi na alqur'ani bai kayyade shi ba ya bar shi a sake gurgudan dama da ainihin wato karfin imani da kwadaituwa zuwa galadan daga bangaren mai mallakar wannan dukiya da wannan karfi. Allah ta'ala ya ce yas'alunaka maza yunfiqun, suna tambayar ka ya kai manzon Allah maza yunfiqun, menene za su ciyar da shi a cikin dukiyarsu, ai mallazi yunfiqun, menene abin da ya kamata su bayar da shi ciyarwa da taimako da tallafi a cikin al'umma. Wasailu amrun mujam, wanda ya zama sababi na wannan aya din ko kuma wannan bayani shine amr ibn al-jam, wa kana shaykan zamani, ya kasance mutum da cido mai mallakar dukiya da yawa. To shine kasa annabi sallallahu alaihi wasallam amma yake kitan bai annabi tsira da annabi Allah sabata a gare shi menene ya kamata ya bayar, kamar nawa zai bayar, wa alaman yunfiqu, kuma suwa ya kamata ya baiwa wannan dukiya. Ya kamata bal wajibi ne ma musulmi duk abin da zai yi ya tantance ya tabbatar da menene zai yi kuma yaushe ne ko kuma ina zai yi abin. To shine yayi tambaya, sai Allah ya bada amsa yace kullahu, ka faɗa musu. Ko da yake mutum ɗaya ne yayi tambaya, amma dai hukunci ne wanda yake tun daga lokacin da ya sauka har zuwa ƙarshen duniya ya shafi kowa da ya faɗo a irin wannan misali ko a wannan matsayi. Allah ya ce ma afaktum min khair, abin duk da kuka ciyar da shi kuka bayar na alkhairi wato dukiya, wannan wato duk abin da kuka bayar ko za ku bayar, to falil walidai, ku fara da mahaifa, iyaye mahaifa, uwa da uba, in suna nan ko ɗaya daga cikinsu, in ba su nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa yana daga cikin haƙƙin mahaifi bayan ya rasu ɗa ya girmama ya kyautatawa abokai aminan mahaifin nasa ya kuma mahaifiyar tasa, to kyautatawa waɗannan wal aqrabina da ƴan uwa, kamar da hadisi ya zo ummuka summa abuka fa ukhtuka summa abnaka fa adnaka, mahaifinka mahaifiyarka ƴar uwarka sannan mafi kusa da kai sannan mafi kusa da kai ana yiwuwa ƙasa. Aqrabin malamai suna cewa mafi kusaci dai a mutum shine shaƙiƙinsa, shi ma ɓangaren mata, mace saboda rauninta shaƙiƙiya ita ce tafi cancanta in tana a matsayi na buƙata a fi kulawa da ita in an baro ainihin iyaye, waliyata ma haka nan marayu yara ƙanana da iyaye su suka mutu suka bar su babu dukiya, a yi tattalin su da dukiya. Wal masakini da talakawa, talakawa da fakirai, aka ce fakiri da miskini duka abu ne guda ɗaya, wanda baya mallakar dukiya da za ta ishe shi. Malamai da suna yin saɓani wanne ne ya fi dama-dama, fakiri ko miskini, to amma dai duka sun haɗu ainihin a sifa ta talauci da ƙarancin abin hannu, kamar da Shaykh Ibn Taymiyyah yake faɗa. Wabni sabil, da kuma ɗan hanya matafi wanda guzurinsa ya yanke, to waɗannan su ne suka fi cancanta da a taimaka musu ainihin a tallafa musu da dukiya, dukiya ta taɗauri, tare da cewa cikin dukiyar zakka waɗansu daga ciki sun cancanta kamar miskinai da talakawa da kuma ainihin ƴan hanya. Amma ta fa'alu min khairi, to duk abin da kuka aikata na alkhairi, duk abin da kuka aikata na alkhairi ko menene shi, fa inna lillahi alimu, Allah ya san da shi kuma zai yi sakamako a kansa, kuma zai jazin alaihi. Wato Allah madaukakin sarki yana faɗaitar da bayinsa akan cewa ita dukiya da ake baiwa mutane da duk wani ƙarfi da ake baiwa mutane, to ya kamata sai amfani da wannan dukiyar ko wannan ƙarfin da Allah ya ba su wajen tallafawa masu rauni ta kowane gefe, farawa daga makusanta, iyaye, ƴan uwa mafiya kusaci, daga sama zuwa ƙasa, sannan da magarin kuma talakawa mabuƙata da marayu wanda ke iyayensu sun mutu sun bar su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafil yatimi lahu aw la ghairihi ka tani fil janna, da ni da duk wanda ya dauke nauyin maraya maraya yana da dangantaka da shi ko bai da dangantaka da shi sai kamar haka muke a gidan aljanna ya nuna ya tsamaniya da kuma ta tsakiya muna kusa da kusa kamar da muka sani hadisi da dama sun taho da wannan to Allah ta'ala yayi alƙawari cewa komai kankantar ko yawan abin da kuka bayar to Allah ya sani Allah ya alƙawari kuma zai mayar wa ma'afatu min shay'in fa huwa yuflifu eh duk abin da kuka bayar Allah zai mayar muku da dukkan sa kuma ga dindin sakamako da za a ba ku ninkin ba ninki a wajen Allah madaukakin sarki eh Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da al'ummar sa wajen daukar nauyin masu rauni eh Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa as-sa'i 'alal armala wal miskin a kal mujahid fi sabilillah wanda ke daukar nauyin mace mara galihu mara aure wanda miji ya mutu ya barta babu aure tana buƙatar tallafi yace to kamar mujahid ne a hanyar Allah kuma wakala zai koma laila waya sumun nahar kuma kamar mai azumi ne a cikin yinin sa kuma kiyamul laili cikin dare kaga wannan ai fadalar ta isa wani tabi'i babba mai mutum mahram sai ke cewa da Allah ta'ala ya zo ambata hanyoyin da za a bi da dukiya yace sai ambata taimakon iyaye daukan nauyin su in suna da buƙata wannan kan farilla ne ma in suna da wadatar da ba sai an musu dole ba to wannan kuma ihsani ne kyautatawa ce birri ne wanda ake matakar san sa da kuma sauran waɗanda Allah ta'ala ya ambata da ire-iren sa ce amma bai ambata a batar da kuɗi a wajen ba wa maroƙa masu kiɗa da waƙa ba ko kuma a je ana albazaranci da dukiya a gina abubuwan da ba a so a yi kwalliya ga katangu abin da ba a buƙata da sauran abin da ya kama da wannan domin waɗansu abubuwa an yi su ka ƙaddara ma halal ne to sai ya zama ba lada ba zunubi ka kaba a more ba a ribata ba ba a ci riba ba a yi abin da Allah zai yarda da shi albarka a rayuwa ainihin ya manso da fiye da abin da aka bayar ɗin sannan kuma a samu yardar Allah a makoma da samun lada ninkin ba ninki albarkar rayuwa wannan shi ne makasudi to wannan kuma shine abin da magabata na kwarai suka yi Allah ya daukaka al'amarinsu kuma ya daukaka addinin ta sababinsu kuma aka samu zaman lafiya daga lokacin da mutane suka kama albazarci dukiyoyinsu masu ƙarfi ba sa tausaya masu rauni galiba to shine fitintinu da yanayin abubuwa na rashin kwanciyar hankali suka sami al'umma ina roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da mu zuwa ga tafarki madaidaici a cikin kowane al'amari har mu amsa fadan Allah ta'ala udkhulu fi sinnika eh koyar koda musulunci baki daya wanda wannan shine ainihin rabauta kuma shine nasara duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya mana afwa ane da tawfiqi ina ganin na zamu tsaya insha Allah darasin gobe sai mu tashi kan aya ta 216 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وأعذنا اللهم من الكفر والفقر وعذاب لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين